تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهدوة أولا سابية ترانا ثلاثة يوشدا قوات رمضان هجرا منزل الله صلى الله عليه وسلم دا غرم مكة زوا مدينة شكرا دبو تايا دا تريفو دا تلاتين دا ترى دي دا عشرين دا بيو قوات بيار شكرا دبو بيو دا شاتفاس wannan shine majalisin mu na nawa na hudu kenan a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 23 insha Allah ta'ala kamar yadda ajiya muka karkare aya ta 22 dan haka nan arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله
bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani ya kiraye mu zuwa ga mabauta masa baki daya mu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wannan Allah ya kira akan haƙƙin abauta masa mun bayani a baya sannan kuma yayi kira zuwa ga dalilan da yasa yace abauta masa din allazi ja'ala lakumul arda firasha kuma mun ji su daga nan sai Allah madaukin sarki ya fuskantar da maganar sa zuwa ga kuma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma haƙƙin alqur'ani mai girma domin bauta ma Allah shi kadai tare da ƙaryata alqur'ani ko ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kadai baya kubutar da mutum daga azaban Allah shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi haƙƙinsa ya faɗi dalilan da yasa a bauta masa yanzu kuma sai ya gangara da magana zuwa ga mu fahimci girman alqur'ani da kuma haƙƙin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda babu yanda za a yi ki iya bauta ma Allah yanda yake so ba tare da kin bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a bauta masa ba wannan yasa sai Allah ta'ala yake kalubalantan larabawa mushrikan wancan lokaci da kuma dukkan wani ma wanda zai kafurce mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi yake cewa wa in kuntum fi raibin idan har kun kasance fi raibin a cikin mafi kankantan kokwanto na shakka domin shakka tafi ar-raib ma girma raib shine ko kwanto da zaki dan kadan ba ma mai yawa ba idan har kun kasance kuna da kokwanto ko mun kankantan wannan kokwantan naku mimma anzalna ala abdina dangane da abinda muka saukar akan bawan mu fa'tu bi sura in dai har kuna shakka game da wannan alqur'anin fa'tu bi suratin to ku zo da wata sura mana min mithlihi kwatankwacin wannan alqur'anin wad'u shuhada'akum sannan ku kirayi wanda za su yi muku shaida akan wannan abin da kuka yi da'awansa min dunillahi waɗanda suke ba Allah bane su in kuntum sadiqin idan har da gaske ne wannan abin da kuke faɗa na kokwanto ko shakka akan alqur'ani wannan shine gundarin bakin fassarar abin da ayan ta kunsa idan mun koma mun kalli ayan karo na biyu Allah madaukin sarki yana cewa idan kun kasance masu shakka game da alqur'ani kar ku manta a farkon surar nan da muka karanta Allah ta'ala ya siffanta mu'minai da cewa ba sa shakka game da wannan alqur'ani din matukan shiryayyu ne su kuma masu takawa ne domin ya ce zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi babu ko kokwanto game da al'amarin da ya shafa na labarurukan da suke ciki da alƙawuran da suke ciki da makamantansu. To sai Allah ta'ala ya ce in kun kasance game da shakka game da abin da muka saukar, wannan abin da aka saukar shine Alƙur'ani kamar yanda farkon suran yayi bayani. Sannan sai Allah ya ce ala abdina, akan bawanmu. Anan an ce abdu, an kawo shi bin nakira, to wa ake nufi? Kun fahimci maganan? Wa ake nufi da kalman abdu din nan? In an ce annabi ne, to annabawa suna da yawa. Babu abin da zai fassara mana wannan face sai mun ɗauko wata ayan ta Alƙur'ani da kanta za ta fassara wane ne abdun da Allah yake nufi a wannan wuri. Wannan abdu kuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa a cikin suran da Allah ya kiraye ta da suna suratu Muhammad ko suratu Kitan, Allah ta'ala ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahum. Sai ya ce walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala wane. To shine abdu a nan wurin. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, ai shine abdina a wannan wurin. Allah subhanahu wa ta'ala me yasa bai kira shi da suna Muhammad a nan karara ba? Da kwai dalilai masu yawa. Daga ciki Allah madaukakin sarki yana mutunta, yana daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da dukkan wani mutum a ban kasa. Shi yasa duk wanda ya san girman Allah shi ma yana mutunta shi. Duk wanda ke kaunan abin da ke wurin Allah to yana masa biyayya. Domin Allah madaukakin sarki a yanda ya tarbiyyantar da mu Alƙur'ani, idan ya tashi yin magana in kuka ji ya kira sunansa ƙarara, to ba kira ce ta yi magana shi da shi ba, labari yake bayarwa. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba ga ɗaya daga mazajenku ba. Kun ga labari ne wannan. Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad manzon Allah ne. Wannan labari ne, ba da shi ake magana kai tsaye ba. Idan Allah zai kiraye shi shi da shi, yakan kira shi da girmamawa. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka. Haka Allah ta'ala ke kira shi. To duk waɗannan nau'in nida'at, kiraye-kiraye da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam, za ku ga idan ma a wani wuri ne Allah ta'ala ke so ya yi gyara a kan wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zamto wannan abin yana da nauyi, to Allah bai magana da shi shi da shi kai tsaye. Ko da da shi yake yi, sai ya karkatar da maganan wani wuri sannan ya dawo kansa. Misali, ku ɗauki suratu Abasa. Quraishawa mushrikan Makka sun zo sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, mu muna so mu rinka zuwa wurinka, muna so mu tattauna da kai mu ga in za mu iya musulunta, amma matsalan kai duk talakawa ne a jikinka. Kun fahimci maganan ko? Kuma dama duk malami na Allah ƙarshe za ga duk talakawa ne suka fulike mishi. Masu kuɗi, masu hannu da shuni, masu asin da asin da ke iya bin annabi ko wani mai da'awa da gaske, to gaskiya sai waɗanda Allah ya ba su yalwan zuciya, Allah ya sa musu tsarkin zuciya da dukiya, su ne suke jajircewa kaga ana aikin addini 100% da su. Allah ya sa ku daga cikinsu. To da wannan shi ya sa duk annabi in ya zo, dama shi talaka sauki yake nema, to shi kuma annabi yana zuwa da rahama ne. To da talaka ya fahimci haka, sai ya riƙe shi ƙwarai da gaske. To annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mushrikai da Makka sun nemi cewan su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan su ji da yiwuwar kila su musulunta. Amma fa wannan tattaunawa da za a yi akwai sharaɗi. Menene sharaɗi? Kai kaɗai za ka zo. Kar a samu wani talaka, mu sarakuna ne, mu ƴan royal family ne, his royal highness, your excellency, honorable, wane ne? To duk su ne. Don haka su ba wani candidate hari da zai zo ya shiga cikin, ba wani wanda yake can yana warin raƙuma ya sha rana ya zo ya zauna musu a nan, kawai executive abin nan za a yi. Don haka nan shi kaɗai suke son gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu ba don komai ba, sai don tausayin talakawa wanda ke ƙarƙashin shi. Saboda idan ɗaya daga cikinsu ya musulunta, to dukkan talakawa da yawa za su huta. Saboda a lokacin za ka tadda mutum rigarsa ya gaggiya kuma ƙwara ɗaya. Ko abinci zai iya samu sai ya mulmula tukunya ya siyar da ƙyar zai samu abin da zai ci. To da wane zai musulunta da an samu dukiya? Da wane zai musulunta da an samu aikin yi? Da an samu poverty alleviation? To da wannan shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam gwani ne. Duk wani ɗan siyasa bai kai shi ke siyasar rayuwa ba. Duk wani wanda yake da gwanin cewa a iya gudanar da mutane, to bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka abun yake har a yau idan aka samu gwani wanda ya san rayuwa kuma ya fahimci sunna zaka tadda yanda yake tafiyar da da'awarsa kai ka san wannan tafiyar ba wanda wani zai iya tsaida ita bane saboda ya tsokano daga hasken annabta ne da wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya amsa mu da aka zo ana zaune an fara tattaunawa sai ga Abdullahi ibn Umm Maktum kaman yanda riwayoyi sun bambanta amma al-Imam Ibn Kathir ya tabbatar da Abdullahi ibn Maktum ne yazo kuma Abdullahi ibn Maktum kun sani mene baya gani makaho ne shi so bai san an yi wani mitin cewa ba za a yi kaza ba kuma da ya tunkaro shi dama kullun yana wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi rayuwarsa gaba ɗaya wurin annabin Allah yake kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan sa shi limanci a garin Madina an fita yaki idan aka zo wasu mata ana rikici an samu sabani ba zai wuce koma gidan mijinta ba sai ya ce ta je gida Abdullahi ibn Maktum ta kwana kun ku ga wannan akwai amana a tare da shi to sai ga Abdullahi ibn Maktum ya zo yana cewa ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah manzo Allah koyar da ni daga abinda Allah ya koyar da kai shi kuma bai san ana wani mitin ne mai zafi ba wanda aka ci nasara shi kanshi sai ya huta bai sani ba yana shigowa kawai suna ganin haka suna jin murya Abdullahi ibn Maktum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wai ga wai tabbatar da shi ne kuma zuwa yake yi kuma ya san ba zai yi annabi ba zai iya ce mai tafi ba ko kar ka zo ba dabi'an annabi bane zai walakanta mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fuskarsa dama shi duk abin da ke ran shi fuskarsa na nunawa baya munafurci baya ha'inci sai suka ga ya gintsa alaman damuwa a ran shi sai kawai ya juya kai irin kash ina ma da bai zo ba ko ke ne haka zaki ke in ke ne ma zaki wa zaki da Allah saurare ni minti biyu in kin yi mutunci ne haka zaki ce to shine sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi haka sai ga Allah madaukakin sarki tun daga saman al'arsh ya aiko malaika Jibril abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tanaffa Allah madaukakin sarki yace abasa malaika na sauka sai yace ya gintsa fuska kar ku manta muna magana akan idan Allah zai magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kun ga abin da yini ake so a yi magana a kansa amma sai ana ba shi labari ana cewa ga wani can ya gintsa fuska a da fashi ake bayan zinnan ya ji Abdullahi ibn Maktum ba sai fuskarsa ta canza to sai ce aka ce abasa ya gintsa fuska wata walla kuma ya bada baya kun ga tun anan an ce abasa ya gintsa fuska to duk ciki ba wanda ya gintsa fuska sai shi kun ga tun yanzu zai ji a ran shi cewan to wane ne ko wannan in ba ni ba wata walla kuma ya bada ba zai ji a da ni ake ko ba haka bane sannan abin da ya tabbatar aka ce an ja'ahul a'ma saboda makaho ya zo mishi ku duba ayoyi uku nan duka ba a ce mishi kai 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 ba sai ana shi 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 third person singular har yanzu shi ba a yi magana da shi ba har sai a ta huda aka ce wa ma yudrika wa ya sanar da kai la'allahu yazzakka ko ya zo ne ya tsarkaka sannan ya gane shi ake ne malamai suka ce abu biyu ne karkashin wannan aya ta farkon su shine inda Allah ta'ala cewa yi abasta wa tawallaita an ja'aka al'ama suka ce wallahi annabi zai iya fadi ya mutu Allah ya ce ka gintsa fuska ka bada baya saboda makaho ya zo maka suka ce irin tsoron Allah da annabi ke da shi zai iya samun heart attack ya fadi ya mutu a wannan lokaci suka ce dalili na farko kenan kuma hakan a tabi'ai da yawa an samu akwai tabi'in da aka karanta mai Qur'ani wanda aya ke magana game da tashin kiyama nan take fadi ya mutu an samu ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba su ake ce makatilul Qur'an wanda dama zuciyarsu ta riga ta san tafsirin ta san ayan ta yi ta dabburi ta fahimci Allah tsorata take game da Allah sai kuma aka zo aka buga mata ayan a kan zuciyar to wannan zuciyar sai ta harba saboda tsoron mahaliccinta kuma ta haɗe da shi cikin rahama to muku yanzu ma a makabarta fata ake ƙarshen inda za a ji tsoron Allah to shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam dalili na biyu wanda shine dalilin yi muku shimfiɗa da wannan shine Allah ta'ala da ya ce ya gintsa fuska ya bada baya saboda makaho ya zo mishi suka ce girmamawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata kun fahimci wannan to nan kalmar ma da Allah ya ce abdina bawanmu shi malamai suka ce Allah madaukakin sarki duk lokacin da zai yi magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wani al'amari wanda yake mai girman gaske, duk wani al'amari da yake da tsananin girma, to idan Allah zai magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan wurin yana magana da kalman abdu, ita yake amfani da ita. Shi yasa kila mu bi da alaranmu mu iya tsunto wasu daga ciki. Ga ta farkon su ita ce a cikin suratul baqara, Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina, wannan ita ce tsaina ta cikin suratul baqara, mun samu kalman abdu. Da aka zo wurin jihadi, jihadi al'amari ne mai girma a musulunci, kowa ya sani da rabon ganima da sauransu. Sai Allah ta'ala ce wa alamu annama ganimtum min shay'in,
wa alamu annama ganimtum min فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
يا الله تعالى
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا.
وأنا شيني محل شاهي. Allah ta'ala ya ce in ku sani, ba sai mun tafassaro ayoyin ba kar su ci lokaci da yawa, amma da Allah ya kawo maganar rabon ganima da kaza na yaƙi, sai ya ce duk wannan zai faru ne in kuntum amantum billahi, in har kun imani da Allah, wa ma anzalna, da abinda muka saukar, ala abdina, akan bawanmu, kun juri na biyu. Haka nan Allah ɗaukin sarki da ya tashi duk wata shari'a da zai ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a nan kasa malaika Jibril ke saukowa ya kawo mishi wannan shari'a. Azumi da za a saukar da wajabta azumi, malaika Jibril ya sauka ya kawo wahayi ya ce shahar Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an. Haka nan da aka zo maganar sallah fa, saboda girman lamarin sallah, sai aka dauki Annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba daya daga kasa aka hau da shi sama. Wannan al'amari ne mai girman gaske, a ce an dauki Annabi daga kasa an yi tafiya da shi kuma an hau da shi sama. Da Allah ta shi ba mu labarin cewa ya dauki Annabi ya hau da shi sama, da wani suna ya kirayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce a subhanallazi
asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa.
Muhalli shahid subhanallazi asra bi abdihi, kun ga kalman abdu, sai bai ce subhanallazi asra bi muhammadin ko bin rasuli ko bin nabiyyi ba, sai aka kira shi da sunan ne abdu. Haka nan da za a saukar da alqur'ani sai ce alhamdulillahi alladhi anzala ala suratul kahfi,
alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
Kun ga kalman abdihi ta sake fitowa. Haka nan Allah madaukakin sarki suratul furqan ce tabarakallazi nazzala
nazzala al-furqana ala abdihi
haka in kun tabi sunan al-qur'ani da yawa. Allah madaukakin sarki bai daina fadin su ba har sai da yazo cikin suratul najmi fa auha ila wani
fa auha ila abdihi ma,
kun ga kalman ne kalman abdu. Allah bai daina ba a ƙarshe inda ya faɗa suratul jinn ko kafin nan dai take ta kusa da ƙarshe, yace a inda yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u wa annahu lamma qama
abdullahi yad'uhu kadu yaquluna alayhi libada.
Aka dace da yan uwa musulmi, wannan kalma ta abdu da Allah ya faɗa a nan, wato abinda muke so mu fito da shi shine a ce muke baiwar Allah ƙarshen daraja ne, saboda akwai mutanen da suke ganin cewa su idan an ce musu bayin Allah to kamar an wani ƙasƙantar da su ne, ana nuna ba su da matsayi, sai dai a kira su da wani matsayi wanda ko a jingina su da wani mataki da suka taka na rayuwa. A ce miki baiwar Allah shi yafi miki daraja fiye da duk wani abu. Akwai wanda aka ce musu baiwar Allah ma ta fara bala'i har da zage-zage. To ga Allah madaukakin sarki shi zai kira annabinsa da kalman abdu yake kira a dukkan wani wuri mafi tsada. To wanne yasa sai malamai suka ce wannan kalma ta abdu da ake magana shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, domin da Allah ta'ala ya ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, to ku zo da kwatankwacin wata sura mana na alqur'ani. ma'ana ku zo da fatankwacinta ko ta fuskan hikima ko ta fuskan azancin magana ko ta fuskan jeran giyan surorin ma babu wanda zai iya irin wannan yanzu a ce ki yi magana ki yi wata magana fatankwacin wata sura a cikin ta kar a samu kuskure kuma a samu gwanancewan magana da cikan ma'ana kamar yanda Qur'ani ke yi ba za ki iya yi ba haka nan idan kun kalli Al-Qur'ani har a yanda aka jeranta surorinta kai ka san ba daga wani mutum yake ba face sai daga Allah saboda har a cikin jerin surorinsa akwai hikimomi masu tarin yawa zaka tarda da wata sura ta kare tana isar maka da sakon ka shirya ga sura ta gaba nan zaka shigo kuma da ka shiga ta gaban sai daga ta dace da wanda ka shude a bayanta suna nan a duk kusan Qur'ani kun kalla za ku ga haka misali na kasa da zai nuna muku wannan ku shiga suratul qamar fadin Allah ne ke sarki karshen sura innal muttaqina fi jannatin wa nahrin sani dai masu takawa suna cikin wasu aljanna lambuna na alfarma wanda koramu ke gudana a wurinsu sai maq'adi sidqin inda malikin muqtadir a wurin wani zama na gaskiya a wurin wani sarki mai cikakken iko sai sura ta kare bace bayanin wannan sarkin ba ballanta na ikon da yake dauke da shi amma kuma sura da ta biyo baya sai ta gaya miki wane ne sarkin bayan suratul qamar wata sura ne ke kasa da ita kuce da ni suratul rahman sai Allah ya ce ar-rahman wancan sarkin mai cikakken iko shine ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan kuma da Allah ya tashi sura gaba sai ya ce al-karim ba ko allahu sai ya ce ar-rahman saboda maganar rahama aka gama sai aka bude miki suran da rahama to duk al-qur'ani za ku gani da aka zo karshen suratul ahqaf aka ce balagun fa hajju laku illa al-qaumul kafirun shin akwai waɗanda suke halakakku in ba kafirai ba kuma sai sura ta kare to su waye kafiran sai suratu muhammad ta fada ta ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi su ne wanda suka kafirce suka hana mutane su bi Allah to saboda haka nan qur'ani yana cike da irin waɗannan baiwa ne yawa Allah ya nuna sarki wa da'umuna shi wa da'u shuhada'akum ku kirayi shuhada'akum shuhada anan yana nufin a awanakum ku kirayi waɗanda kuke ga za su iya taimaka muku wurin ganin kun yi fituna fito da alqur'anin nan idan har gaskiya ne cewa kuna ganin kuna shakka game da Qur'ani kina ganin abin da ya faɗa na cewa ƴan aljanna in sun aiki na ƙwarai ba za su aljanna ba ko kina kokonta za a tashi alkiyama ko kina shakka akwai azaban kabari to in har haka ne ki zo da makamancinsa wanda kike yi kama da wannan Qur'ani ko ba za ki iya zuwa da makamancinsa ba shi yasa a cikin suratul qasas sai Allah madaukakin sarki yake cewa qul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabihu in kuntum sadiqin ku zo da wani littafin mana da ya fi alkur'ani shari'a ne muku alƙawarin zan bi ku a kansa in har gaskiya kuke yi ma'ana ba za su iya zuwa da shi ba a nan kun ga Allah ya ƙalubalanci waɗanda ba musulmi ba su zo daga makamancin alkur'ani wato gaba ɗayansa a wani wurin ma Allah madaukakin sarki ya ce kai ba ma su kaɗai ba duk duniya har da masu imanin a taro har da wanda ke jin yana da imanin da wanda yake ma yana jin shi ba mai imanin ba ne a taru kowa ya kawo ilimin shi da iya larabcin shi da balagan shi da wane ne da nahau da sarfin sa kowa ya taru a zo da makamancin wannan Qur'anin kai ba ma mutane ba ku gayyato aljanu ma su taya ku shine Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Isra'i yake cewa qul la in tamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace inda dukkan aljanu da mutane za su taru akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'anin ba za su iya zuwa da makamancinsa ba ko da ko sashin su ya kasance mai taimako ne ga sashi haka Allah ya faɗa cikin suratul hud yake cewa an yaquluna iftara wai yanzu cewa suke qur'anin nan kirkirarre ne yasa ba su imani da shi qul fa'tu bi ashri suwarin Allah ya ƙara ragewa yanzu ma ba sai kun kawo qur'anin gaba ɗaya ba fa'tu bi ashri suwarin ko kawo surori goma ko da kuwa daga qul huwa ne zuwa alam tara ko ba su ne goman ba wanda ake cewa ummata ta samu ta samu na aure kawai ta wuce gidan miji mama haka ne ko baba haka ake a da ko to mama ta ce haka ake yi sai a ce ai ta samu alamtara ta samu na sallah dan haka na ai mata aure ba ma dake alamtaran nasu dan Allah suka yi sai suka yi albarka mu ko yanzu sai kaga kirjin mu ta akwai izo 60 amma babu albarka saboda ba a yi dan Allah ba ba a yi biyayya ba su kuma sun yi biyayya kuma sun yi dan Allah shi kuma Allah dama abin da yake so kenan a samu ikhlasun niyya wal mutaba'a a yi abu dan Allah kuma a bi yanda annabi ya koyar idan an yi haka shi kenan to wannan shine Allah ta'ala ya kalubanci a kawo ayi goma ma bai yiwu ba sai Allah dauki sarki a wani yake cewa a cikin surat Yunus wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara wannan qur'anin bai zanto kirkirarren abu ba min dunillahi walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la rayba fihi min rabbil alamin ma'ana dai Allah yana tabbatar da babu shakka babu kokonto a cikin dukkanin abin da ya shafi alqur'ani mai girma da Allah yazo bayan ya kalubalanci mutane su kawo ayoyi 10 farko a kawo qur'anin gaba dayan sa su kafirai da suke cewa ba haka ba to su kawo kaman shi sun kasa Allah ya ce to a ƙara ma taimaka musu da aljanu da mutane ko kawo kaman shi kuma sun kasa to sai Allah ya sako ce ayoyi 10 shi ma ya an kasa to baya ga haka sai Allah ya ƙara cewa amma zo da sura koda guda ɗaya ne kaman yanda yake cewa fa'atu bi suratin min mithlihi ko kawo sura ma guda ɗaya an yafe muku sauran ba za ku iya kawowa ba me yasa saboda daga Allah madaukakin sarki yake kuma duk yanda wani zai fito na fito da alqur'ani ba zai ci nasara ba ina fata mun fahimci wannan me yasa mutum ba zai ci nasara ba saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sanu dai mu ne muka saukar da ambato wanda shine alqur'ani kuma tabbas mu ne masu kiyayewa masu bada cikakken tsaro game da wannan alqur'ani din sai sa ta Allah ta'ala da ce wa in kuntum fi raibin ai a cikin shakka akan abinda muka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku zo da wata sura mana makamancin alqur'ani wanda za ta hutar da ku inda za ku iya zuwa da kamancin alqur'anin ku zo da shi mana ku kyala alqur'anin amma ba za a iya ba sai sa za ku ga dukkan littafin da ba alqur'ani bane ba zai iya shiryar da mutane ba yanzu idan kina da wata kawa wanda ba musulma ba musamman idan kirista ce je ki ce da ita wani mutum yayi hatsari ya rasu ya bar mata uku da ƴaƴansa maza 7 mata 4 ya za a yi da dukiyar shi ba za ta taba iya raba miki gado ba ba za ta taba iya ba in ta yi kokari sai ta ce miki sai dai a je high court karshe kenan abinda za su yi kenan me yasa saboda babu rabon gado a cikin littafin na kasashen littafi ne bai cika ba shi yasa Allah da sarki da yazo da alqur'ani sai ya shafa sauran manan sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to saboda haka nan ashe tunda ku aka samu haka alqur'ani sai Allah shi kuma da ya magana kansa ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar ko ba mu bar komai ba face mun kawo shi a cikin alqur'ani duk da alkitab anan yana iya zuwa da ma'anar lawhul mahfuz ina fata mun fahimci wannan to amma dai almuhim shi ma alqur'ani da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo da duk abin da dan adam ke bukata duk kusan in Allah zai dauke wani manzo to sai wannan manzon ya kai wani mataki wanda za a iya bauta ma Allah a bayan tafiyarsa manzo ko kun fahimta ba idan kuka ga Allah ya dauke wani manzo da ya aiko to an samu wasu mutane waɗanda za su iya ci gaba da gudanar da irin addinin da wannan manzon ya zo da shi yanzu kun fahimta bari in baku misali da zai tabbatar muku wani manzo ne ya fi kowane manzo dadewa cikin manzanni yana kira zuwa ga Allah ku ce da ni annabi Nuhu alaihi salam shi ne mutumin da ya fi kowa dadewa cikin manzanni yana kira zuwa ga Allah me ya janyo wannan dogon dadewan rashin gaskata shi rashin samun masu imani da shi Allah ya ce falabisa fihim illa alilin alilin falabisin alfa sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su shekara 50,000 shekara nawa kenan 950 yana kira zuwa ga Allah yanzu sai a sa miki shekara 900 a rayuwanki wallahi ko indomi bancin zaki ya ce sai ya dura sai ya dura miki ruwa ko ba haka bane haka ne akwai lokacin da mutum zai kai sai ka je yana cewa kai ai ni wannan abun ma ba zai ciwo ba na riga na gama cin nawa ku dai ba yara su ci ko ba haka bane to da an zo irin wannan shi annabi Nuhu kira fa shi yasa sai wata tazo tana mishi complain mace sai ta ce ita ƴaƴanta suna wabi ai kun san wabi ko ko ai fada ba rai ko ya zo bai dade bai koma da an haife shi bai jima sai ya koma tana wabi tana complain ƴaƴanta ba su dadewa sai ce sukan yi shekaru nawa sai ta ce duk ba su wuce 200 ba su wuce 200 suke komawa sai ce mata ki je ki yi hakuri akwai wasu mutanen da za su zo ba za su wuce 60 ko 70 ba ga munan mun zo ga munan yace ki je ki yi hakuri ita tana complain ba ta moran ƴaƴanta shekara 200 Allah ya sa mu dace to da wannan kaga da Allah ya ce ya zauna cikin mutane shekara 250 ne ya haifar da wannan rashin gaskatawa amma daga lokacin da aka samu wanda suka gaskata shin ba sai ce wa qalar kabu fiha bismillah bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin aka ce da shi ka kera jirgin ruwa ka dauki dukkan nau'ukan waɗanda suka yarda da kai ka tafi da su ma'ana hikiman ka tafi da wanda suka yarda da kai din nan an san cewa ko ka mutu za su ci gaba da abin da kake to ai ko daga tafiyar sa ba an halaka mutanen sa ba an halaka su an kuma tafiyar da shi to ku kuma sako ku dawo zamanin mu ku gani idan kuka zo zamanin mu shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ku gani lokacin da ake sa masa Ammar bin Yasir dutse na garwashin wuta a sa karfe har sai ya kona bayansa karfe ya zauna a cikin gadan bayansa kitsan jikinsa shike kashe wutar da ake kona shi da shi a sa su Bilal a rana a dauki konannan dutse daga wuta a daura a cikinsa a kanya shi haka aka rinka yi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa goshi jini na zuba daga goshinsa aka balla masa hakoransa ruba'i hakoransa suka balle jini na zubowa daga bakinsa jini na zubowa daga goshinsa jini na rufa idanuwansa na baki na zuba a gemunsa har kasa har yake cewa kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahu ya za a yi nasara mutanen da suka yi annabin sa roti a cikin yau dankin da'awa an zage ki me akai ne akai ba abin da akai na tila ne naki annabin Allah an fasa mai goshi an balla masa hako haka nan yayi hakuri ya ci gaba da kiran mutane har Allah ya dauke shi lokacin da ya so ya dauke shi to da wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jingayi amma kun ga Allah bai dauki rayuwar shi anan ba har aka zo yakin Hunain da Allah ya ce wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum yakin Hunain da aka zo kusan sai da kowa ya koma akwai sahabbai da yawa waɗanda sai da suka juya daga filin yaki saboda bala'i yayi bala'i sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu an yana daga cikin waɗanda su ma sun juya a lokacin babbansa ko kawunsa Abbas mahaifin Abdullahi dan Abbas shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juya ya ganshi yace mishi ka juya ka ce mata habbaina sun manta sun mun mubaya a garkashin bishiya cewa za su bi ni ka tuna musu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara sun manta sun mun mubaya'a da wannan ke nuna sahabbai suna kuskure sahabbai ba ma'asumai bane amma alkhairu ziyarin da ya sharru kuma kuskuren su ba sa dogewa a kan shi kuma kuskuren su duk Allah ya ce ya yafe musu masu tarihi suka ce abun mamaki yana juyawa ya ce da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in gaya muku suka ce wallahi sai muka ga kura na tashi aka ce kuran mene ce birkin dawakan su kawai mala ba wani doki da ya ƙara gaba sun ci birki ne annabi ya ce a tuna muku sai suka juyo kawai ko aljanna ko kafar katako haka suka dawo suka taimaki annabi to me nake so in ce wannan juya wanda suka yi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan an zo yaki sukan sa manzon Allah a tsakiya ne ba su bari a cutar da shi in kin ga an jima annabi ciwo to an kace sahabbai sun fi a kirga in kin ga wata kibiya ta jima manzo Allah ciwo to sai da aka kashe sahabbai da yawa sannan kibiyan ta samu hanya dan akwai sahabin da ana cikin yaki ya ga duhu a saman shi yana waigawa sai ga kafirai ne suka yi mitin suka yi shawara suka ce a harbo kibiyoyi da kai alamun ba za su iya cimma annabi ba sahabbai sun rufe hanya to haka a samu kamar mutum 50 su yo harbi da kibiya saitin inda annabi yake in wata wata same shi ba wata ta same shi a kashe shi a huta to wannan sahabi na ganin duhu a sama daga kai da zai yi sai ga kibau ne kawai suke tahowa yana ganin kibau a sama sai waiga ga ina annabi yake sai ga tabbas wurin shi za su nan da ne yadda makamin shi yadda takobin sa manzo Allah dai na tsaye kawai yana yake ya ji an rungume shi ta gadan baya an rufe shi me zai faru kibiyoyin nan da yawan su a gadan bayan sahabin nan suka faffasa bayansa da mai shiga kanshi da mai shiga bayansa ma'ana over my dead body ba dai ku taba annabi ba sai dai ina lahira to wannan shine musulmi na gari wannan shine kwatankwacin wanda zai bada dukiyarsa ya taimaki addinin Allah shine kwatankwacin wanda a yau tunda ba yaki ake ba zai tsaya ya karantar da mutane addini kwatankwacin wanda yana da dukiya yace gashi ai mu addini aiki, kwatankwacin wanda zai amfani da kujeransa ya taimaki addininsa ba tare da ya zalunci wanda ba musulmi ba, saboda ba a zalunta mutum dan ba musulmi bane shi. To wannan shine kwatankwacin sahabban nan da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyawa da ya ga majiri ya dauke shi zai fadi, sai ya samu wata itaciya ya rike yayi Annabi rumfa gare ya mutu ana harbin shi, Annabi na zauna lafiya. To wannan sune kwatankwacin su abinda suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai matakin da sai da aka kashe sahabban nan har kafirai suka zo inda yake suna taron shi da takubba yana karewa, su kawo sara manzo Allah ya dauke shi ma ya kai musu sara har sai da Annabi ya fadi daga gadan bayan shi ya sake tashi. Amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo duka in ya tare sai ya kai musu duka shi ma yana cewa ana nabi la kadhib ana bin Abdul Muttalib, ni ne Annabi ba ƙarya bane, Allah ne ya aiko ni, kuma ni ne dan gidan Abdul Muttalib ba gidan malalata na fito ba, da haka karki mai da danki matsoraci malalaci. To me nake so ku gane anan, duk da wannan ba a kashe Annabi a wannan lokacin ba bai mutu ba. Me yasa? Saboda bai gama kai sakon da aka dora mai ba. Amma daga lokacin da aka yi hijira aka zo Makka mutane suka zo musulunci ya samu shari'o'i aka fara ba da zakka aka fara kaza, me ya biyo baya? Sai Hajjatul Wada. Da aka zo Hajjatul Wada duk mutane sun taru. Kusan kowa da kowa ya zo. Mutane da yawa min kulli fajjin amik. Ana ta zuwa daga garuruwa masu nisa. To daga nan fa sai Allah ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga aya ta sauka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. A yau na cika muku addinin. Na cika ni'imata akan ku. Na yardan muku da musulunci a matsayin addini. Ai sahabbai sai murna. Sai jin dadi. Sayyidina Umar na cikin waɗanda suke murna suna jin dadi. Suna juyowa sai suka ga gamji dan kwarai ka dauki bawan Allah wane kenan Abu Bakar radiyallahu anhu, suna juyowa wurin shi sai suka ga idanuwansa na zubda kwalla. Sai hankalin Umar ya tashi saboda duk abin da zai bata ma Sayyidina Abu Bakar rai, to wallahi ba za ka shirya da Umar akan wannan abun ba. Duk wanda zai taba Abu Bakar to sai da karfin Umar ya gare. Dan haka yana kaunan Sayyidina Abu Bakar fiye da yanda kuke tsammani. Bayan Annabi ba wanda Sayyidina Umar ke so kamar Abu Bakar. Shi yasa duk wanda zai zagi ɗayan su dole sai ya hada su biyu, ba zai iya taba ɗaya bar ɗaya ba. Shi da sai ce da shi ya Abu Bakar, to kaga irin matsalar. Yanzu ya duk ƴan uwanka musulmi suna farin ciki kai kana bakin ciki. Sai ce wallahi ba kukan bakin ciki nake yi ba, damuwa ce ta same ni. Yace wace irin damuwa ƴan uwanka na murna? Yace idan Allah ya ce ya cika addinin nan, a yanzu ga aya ta sauka an ce an cika addini, shi Annabin da aka aiko me yazo yi dama in ba addinin ba? Baka tunanin lokacin tafiyan shi yayi kenan? Kuma gaskiya ne, gaskiya ne. Daga nan Umar shi ma sai kuka da ku saukan wannan ayan da rasulun Annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 80 ne da dan wani abu, saboda aikin da yazo yi din ya isa. Shi yasa idan kana da awa kana kiran mutane zuwa ga Allah tun kana yi da mutum daya, da ƙyar uku ke zuwa, da ƙyar hudu ke zuwa, kaga ɗaruruwa sun fara zuwa, kaga mutum dubunnai na tasirantuwa da da'awarka, tattara kayanka tafiya yazo. To me ya rage ma? Isarwa za ka yi kuma ka kai. To in ka isar kuma me za ka ci gaba da zama? Sai dai ka koma ka huta kuma insha Allah. Wannan har a wannan zamanin ya haka ya kasgata. Malam Lawal Abu Bakar Allah ji ɗansa da rahama da kuke gani. Lokacin da malam waye ke da suna Sheikh Abubakar Mahmud Dumiya rasu, waye ya zo a bayan shi? Malam Abu Bakar, kun san shirin da yake yi na hasken musulunci, ku je ku tambayi tarihi a gidan rediyo tarayya, za a gaya muku wannan. In ya zo da kasar tape recorder lokacin ba wani MP3 ko menene, da wannan kasar recorder yake yi, in ya yi da kanshi zai kai sai a sa a gidan rediyo, in an gama sai a bashi kasar din sai ya dawo gida ya sake dannawa a kan abin nan ya yi. Kun san in ya sake dannawa kuma zai goge na baya. To shine wata rana da ya zo ya kawo aka sa, sai ya ga an ɗauko sabon kaset an bashi. Sai ya ce a wancan ya samu matsala ne, aka ce ake to ai ba sai kun ɓarnan kuɗi ba, ku bani tsohon in je in ci gaba da yi. Sai suka ce a muna so ne za mu fara taskacewa muna tarawa. Sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka ce me ya faru? Ya ce ai duk wanda kuka ji an ce a taskace ayyukansa tafiya zai. Wallahi bai daɗe ba ya rasu daga lokaci. Bai jima ba. yace ai duk wanda kuka ji an fara cewa a tara aikin shi a tara ayyukansa to ya gama to da wannan za ku gane cewa ashe kenan mu ma sai mu kokari mu mene mu riko da abinda annabawa suka yi riko da shi mu riko da shiriyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya ke ruwa musulma mafi karanci a rayuwanki idan kina da dama ki dage ki karatu ki karatu musamman waɗanda nake gani daga cikin kun da suke ƴan mata ne yanzu kuke tasawa kuna da dama ku yi karatu ku yi ilimi ku yi ilimi kar ku yi sakaci da ilimi ilimi daraja ne ku dage ku dage ko da baki ganewa ki yi shi ilimi albarka gare shi zaki iya fara karatu shekara 15 baki ganewa baki ganewa idan Allah ya tashi buɗa miki kwakwalwanki a shekara 2 sai ya biya ki bashi shekara 15 din nan an yi da yawa an yi da yawa ban sani ba ko ana na taba gaya muku mun yi ajin haddan alqur'ani tare da wani bawan Allah wallahi in yazo hadda da kyar yake kawo aya 10 da kyar da zuban goshi ga shekaru sun zo mishi da kyar har wasu na ganin ma kaman ya mutsa mu kanshi da ya shiga ajin hadda mai zai hana yi tarjin wallahi abun mamaki wata rana ya hau mashin a unguwar tsungwari ne yake subhanallah ban so na faɗa ba amma dai abokinmu ne ma dai a takaice amma dai ya girme mana a shekaru sosai da mota ta zo sai ta ture shi da mota ta ture sai karya a kafa to dama yana da shago da yake sana'arsa haka kun san me yayi zai iya zuwa makaranta a lokacin wallahi lokacin da ya tashi dawowa aji muna hadda lokacin tare da shi lokacin da ya tashi dawowa aji ko sanda zai dawo akwai kusan izifi 30 a kirjin shi kuma idan ya zauna yana kawo hadda sai ya kawo izifi 2 wata rana ma sai an bashi hakuri a ce kada lokaci ya kure wani bai kawo ba ya hakuri sati mai zuwa ya ci gaba nace mishi kai ya aka yi ne yace kare wannan da nayi kawai sai naji wani abu ya zo min a rai ya kamata in tuba in ta ibada ne kuma in ta haddan qur'ani a karayan nan yace wallahi a cikin wannan jinyar na karaya a cikin sa ne Allah ya bude min kwakwalwata har kaga na samu kafan da na samu na alqur'ani yana daga cikin mutanen da ko a yanzu ne rantsuwa ban jin zan kafara a cewa haddan sa ko rawa ba ta yi haddan sa ba ta ko rawa sai na ce mishi to kai Allah ya karya ka a daidai yace kwarai sai na ce to ko mu roki Allah ya sake karya ɗaya kafan kai littattafai yace a ana haƙura to kun ga wannan shine a sai an ta karahu shi an ho khairul lakum amma mu dai ba mu roƙo Allah ya karya mu kafin ya bamu Allah ka bar mu da lafiya kuma ka bamu yanda ya kamata ina fata mun fahimci wannan to ban sani ba ina ga ya dace mu takaita a nan gaskiya saboda duba da yanda lokaci yayi nisa gashi dai ba mu kai inda ya kamata mu tsaya ba amma dai ina ga ya kamata a ce mun wato takaita a nan din ko akwai aya ta gaba da ya kamata mu karisa amma dai mu hakura idan Allah ta'ala kai mu gobe sai mu karisa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته